ثم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا دغوديا ما الله سبحانه وتعالى wadda cikin falalarsa da rahamarsa bayan wani lokaci da aka samu na hutu da muka dauka to Allah kuma ya nuna mana dawowan bakin wannan darasi namu to insha Allah kamar yadda sanarwa ya gabata zamu yi darasi ne game da abin da ya shafi shiri domin tarban watan Ramadan watan Ramadan wata ne na musamman watan Ramadan wata ne da Allah ke ba da dama wa masu rabo su rabauta idan har mutum ya gagara rabauta a watan Ramadan to ba wani watan da zai iya rabauta a cikinsa da yawa cikin magabata watanni kafin Ramadan sukan nace wajen roƙon Allah da ya riskar da su watan Ramadan sannan bayan Ramadan ya shuɗe sukan ɗauki watanni suna roƙon Allah ya karɓa musu ibadun da suka yi a watan Ramadan domin idan mutum ya dace da alkhairan da ke cikin watan Ramadan to ya isa tudun mun tsira watan Ramadan wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ware shi na musamman domin gara basa wa bayi wata ne na musamman da Allah ya ware don zallan jin kai a cikin wannan wata shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allah wadaran wadda Ramadan ya shiga har ya fita bai dace ba domin mutane da Allah ke sassauta komai ke sauƙaƙe komai kuma ke saukar da dace a cikin wannan wata abu na farko da nake so na ji hankalin mu akai shine amfani da dama wato duk matsalar da kaga dan adam ya samu a rayuwa duniya ce ko lahira mafi girman abin da ke jefa shi a matsalar shine rashin amfani da damarsa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ja hankalin al'ummarsa kan amfani da damammaki da Allah subhanahu wa ta'ala ke ba su a rayuwa wata ran ya ajiye wani bawan Allah yana mishi wa'azi annabi yace mishi igtanim khamsan qabla khamsin annabi yace karibaci wadansu abubuwa biyar kafin wadansu biyar su cin maka haka wadannan abubuwa suke clear a rayuwa idan ka gamu da wannan to nan gaba kuma zaka gamu da wannan annabi yace to duk lokacin da ka hadu da damar ka yi amfani da ita kafin rashin damar ta ci maka annabi ya ce akwai waɗansu abubuwa biyar sallallahu alaihi wasallam karibace su ka ganimance su annabi ya ce kafin kishiyoyinsu guda biyar su ci maka hayataka qabla mautik annabi ya ce rayuwarka kafin mutuwa duk abin da kake bukata ka yi duniya da lahira jarin shine rayuwar idan lakcarin kake yi in ka mutu ai ya kare in albashi kake karba in ka mutu ai ya kare duk abin da za ka yi a rayuwa alkhairi ne ko sharri, ita dai rayuwar nan ita ce babban jari. Daga ran da ba ita wannan abun ya tsaya, Annabi ya ce to kari bacci rayuwarka kafin mutuwa. Annabi ya ce sihataka qabla saqamik, kari bacci lafiyarka kafin rashin lafiya. Kullum muna maimaitawa wannan asibiti da yake bayan mu da kake gani, akwai wanda yake kwanci a asibitin yafi wata uku ko bakin gabbe ta kaba yana ciki. Kai duk inda kake so ka je zaka je, watakila yadda kake zirga zirgan ka shi ma da haka yake zirga zirgan sa. Annabi ya ce ka mori lafiyarka kafin rashin lafiya, kai amfani da dama ta lafiya. Annabi ya ce kafin rashin lafiya, shababaka qabla haramika, Annabi ya ce kai amfani da dama na samartaka kuruciya da kake da shi, Annabi ya ce kafin tsufa ya cin maka. Akwai abubuwa da dama wadda in shekaru sun shigo to wayan mutum ya kare. Shi yasa daga ran da aka ce maka babanka yayi ritaya to wayan sa ya kare. Yanzu ko ce mishi kai kana zuwa yana jira ka zo, in kuna magana yana jira, duk daman makin a lokacin ka so mafi yawa duka sun tafi. Yanzu kuma sai ku abinda ku kai. Kuruciyarka karfinka, duk damar da kake so ka yi amfani da ita a yanzu kana da shi. Ka yi karatu, kowane irin karatu kake so ka yi. Ka sa lafiyarka da karfinka a duk abin da kake so ka saka, akwai lokacin da ba zai yiwu ba. Faragaka qabla shughulik, Annabi ya ce ka yi amfani da faraga, dama na lokaci. Annabi ya ce kafin abubuwa su dabaibaye ka. Akwai lokacin da kana so ka yi abin da za ka yi amma abubuwa sun sha kanka ba zai yiwu ba, to tun ba su sha kanka ba ka yi amfani da damarka. Ginaka qabla faqrik, Annabi ya ce wadatarka kafin rashin wadata. Da yawa wurare a cikin Alkur'ani za ka ga mutane a gaba ga Allah suna ta roƙon damammaki, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na. Allah ya ce walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, Allah ya ce kai mai karatu ko sauraron karatu da za ka ga lokacin da masu laifi suka kifar da kansu a gaba ga Allah ranar alkiyama. Rabbana suna ta ya Ubangiji abasarna wa sami'na, Allah yau mun gani, Allah yau mun ji, duk abinda ake gaya mana Allah yau mun ji, Allah yau mun gani, farji'ina na'amal salihan, Allah ka maida mu ka sake ba mu dama za mu yi kyakkyawan aiki, inna muqinun, Allah muna da yaqin. Za a ba su dama? Kaga wannan maganganun duka na rashin amfani da waccar damar ce yanzu suna nema a sake ba su dama, to irin waɗannan ayoyin suna nan da yawa a Qur'ani. Wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi, ya wailata laitani lam attaqid fulanan qalilan. Wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi, Allah ya ce ranar da azzalimi zai sanya hannayensa biyu a bakin ranar alkiyama ya ciza. Ka san nadamar duniya hannu ɗaya ake sawa a baki kuma yatsa ɗaya a ciza, to na lahira hannaye biyu ake sa a ciza. Yaqulu zai ce ya laitani takastu ma'ar rasuli sabila, nadama ta kaito na ina ma da hanyar manzon Allah nabi, ina ma da sunna nabi, wallahi duk dan bid'a sai yayi wannan da na sani. duk wanda ya kafirce ma Allah ya kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahi sai yayi wannan nadama ya wailata laitani lam attaqi fulanan khalila zai ce kaitona nadama ta ina ma da barkiwa ne a matsayin majibanci masoyi ba laqadi aballani an zikri ba'da izja'ani gashi ya baddani daga tafarki bayan gaskiya ta zo mini duk waɗannan nadama ba za su yi amfani wa bawa ba to kai amfani da damarka Allah kadai ya san iya adadin waɗanda muka yi Ramadana tare da su bara wanda yanzu kashin su yayi fari a kabari amin watan Ramadan wata ne mai albarka yadda kaga Allah ya ambaci alqur'ani ko kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab Allah yace kitabun wani irin littafi ne gagara ba dau mai albarka anzalnahu ilayka mubarakun wanda muka saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma littafi ne mai albarka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun shi yasa duk wanda yayi alaka da alqur'ani zai yi albarka saboda littafi ne mai albarka kamar harami ne dakin Ka'aba inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi Allah yake daki na farko da Allah ya ajiye a bayan kasa don bayi su kadaita shi da bauta lalladhi bi bakkata shine wanda yake makkan nan ba dakin Ka'aba ba mubarakan Allah yake daki ne mai albarka waje ne mai albarka alaka da harami yakan kara wa mutum albarka to haka watan Ramadan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masabbansa ataakum shahru ramadan shahrun mubarak Annabi yace albishirinku ga watan Ramadan ya zo muku wata ne mai albarka da Allah ya zo magana akan saukar da alqur'ani da yayi a watan Ramadan a daren lailatul qadari sai yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka watan Ramadan wata ne mai albarka alakar ka da Ramadan alaka ce da rayuwarka za ta yi albarka duniya da lahira wata ne mai albarka yana daga cikin albarkan watan Ramadan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza kana awwalu lailatin min shahri Ramadan Annabi yace idan daren farko na watan Ramadan ya shigo kana zaune sai ka ji an ga wata la hawla wala quwwata illa billah idan farashi za a yi duniya bata isa ta sayi shigan ka watan Ramadan ba kawai sai da rahama da Allah amma farashi cewa ka biya a ja kwanan ka zuwa watan Ramadan in zaka bada duniya da abin da ke ciki bai kai a ja kwanakinka da shi ka shiga watan Ramadan ba kawai sai da rahamar Allah Annabi yace idza kana awwalu lailatin min shahri Ramadan idan daren farko ya shigo na watan Ramadan yau aka ce Ramadan an ga wata ba Ramadan ya shigo ba to kaga azumi fa sai da asuba tukunna a dauka to wannan dare na farko na watan Ramadan na shiga Annabi yace sufidati shayatin wa maradatul jin za a kama dukkan shedanu da kankararrun aljanu da suke takarawa wajen batar da bayin Allah annabi ce duka za a kama su a daure kenan dama a sake suke ko daren farko na Ramadan ana kama dukkan shedanu da suke addaban bayin Allah a daure su to kai idan baka zan mutumin kirki a lokacin ba sai an sake su ne zaka zan mutumin kirki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa rajima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan thumma salaka qabla an yughfar la annabi yace Allah wadaran mutumin da ramadan ya shigo har ramadan ya fita bai samu afuwa da gafaran Allah ba ya nuna ba mai rabo bane abu na farko su fidati shayatin wa maradatul jin za a kama shaydanu da kangararrun aljanu da suke batar da jama'a a daure su annabi yace wa gulliqat abwabul wa qulliqat abwabun nar annabi yace za a kama kofofin wuta duka a kule falam yuftah minha babun annabi yace ba za a bude wata kofa ba har karshen watan ramadan za a kama kofofin wuta duka a kule kenan ya nuna maka dama wuta a bude suke daga inda aka ce ramadan ya shiga yau an ga watan ramadan to a wannan dare ubangiji zai sa a kama kofofin wuta duka a kule wa futihat abwabul janna za a bude kofofin aljanna falam yughlaq minha babun kuma ba za a sake kule wata kofa ba har kuma sai ramadan ya fita sakon da ke ciki shine a ramadan Allah harkar rahama kawai yake yi da bai wuta a kule take ai ka gane sakon a kule take hada hada na wuta ba yin sa a ramadan sai wanda yaje ya bude da kansa ya shiga jama'a mun fahimta kamar gidan mai ne malam Muhammad ko akwai mai a gidan in an kula gidan mai ai ana gaya ma ba na sayarwa bane wutan akwai ta to amma an kule jama'a mun fahimta kofofin aljanna duka an bude shi yasa Ramadan rahmar Allah dibi da kanka ne a Ramadan dibi da kanka ne kofar aljannan an bude tunda aka ce an bude ai ka gane kuma falam yughlaq minha babun ba za a kulle wata kofa ba sai ran da kuma aka ce ga watan Shawwal ya kan wannan duka na daga cikin albarkan watan Ramadan kai kokari kari bace wannan daman mace wayunadi munadin annabi yace Allah zai sanya wani mai shela ya shelanta ya baqi alkhair aqbil zai ce ya kai mai neman alkhairi damuwarka aljanna rahama gafara yaya za a yi ka riski alkhairin duniya da lahira zai ce aqbil fiskanto ga lokaci yayi wa ya baqi sharri aksir ya mai fafutukan sharri ka shiga nan ka fita nan ka shiga nan ka fita nan cikin ayyukan sharri wannan mala'ika zai ce ka takaita ma kanka me yasa walillahi utaqaqu minan nar wa zalika kullu layla Allah yana da waɗansu entattu a duk daren Ramadan har kashin watan Ramadan duk dare daga ran da aka ce an ga wata a daren Allah zai ware waɗansu dubbai na bayi wanda ba wanda ya san iya adadin su in ba Allah ba Allah zai yanta su daga wuta su an sallame su wannan sallaman kuma an yi shi ne alfarman watan Ramadan walillahi utaqa'u minan nari Allah yana da waɗansu entattu da yake yanta su daga wuta wa zalika fi kulli lailatin kowani dare daga cikin daruruwar Ramadan ana yanta adadin waɗannan bayin daga azabar Allah. Jama'a mun fahimta? Saboda kana daga cikin albarkan watan Ramadan shine daga ran da daren ya shiga shi kansa sakon Allah an mishi takunkumi. Shi yasa zaka ga idan Ramadan ya shigo har in shaye-shayen nan zaka ga abun ya lafa. Haka ne. Ka zo ka samu wani gayi a sahun gaba. Haka ne ko? Yana daga cikin albarkan watan Ramadan shine akan kule kofofin wuta saboda rahmar Allah. Allah ya nuna maka wannan lokaci ba lokacin hada-hadan wuta bane, sai dai kai in kai ka tsaya da kanka. Ana bude kofofin aljanna wadda ana nuna maka an yi bonanza, abinda ake bukata ka nema a baka. Sannan a kowane dare, a kowane dare akwai dubbai da ake yanta su daga azabar Allah. Wannan duddaren duniya har daruruwar Ramadana su kare, duddare za a yanta waɗannan ba su wuta. Allah ya samu na ciki. To dukkan waɗannan alkhairai, dukkan waɗannan damammaki, ƴan uwana masu albarka, shiri ake mishi. Ka nuna da gaske kana so ka ribaci waɗannan damammaki. Ita rayuwa ba ta da tabbas. Ka shirya, ka kintsa, ka yi shiri na musamman domin ribatan waɗannan alkhairai da watan Ramadan ke zuwa da su. Annabi ya ce Allah wadaran wadda Ramadan ya shigo har ya fita bai dace ba. Domin inda ka gagara dacewa a nan, to a ina ne za ka dace? Ka shirya mu haka. Ka yi shiri na musamman domin riskan waɗannan alkhairai. Yana daga cikin shiri ma Ramadan yana daga cikin shiri da za ka yi wadda zai nuna da gaske kake yi, shine tuba da tubuwa daga munanan ayyukanka. Kar ka bari Ramadan ya riske ka a cikin sabon Allah. Kin tuba, bari Ramadan ya riske ka a cikin laifuffukanka. Wannan kana nuna ma Allah kai ba da gaske kake yi ba, kuma baka damu da abinda zai je ya dawo ba, kuma abinda zai je ya dawo nan zai dame ka. Tuba, matsalar sabon Allah tana hana muwafaka, wato tana hana ka yi dace abinda duk ake so a riska. Shi sabon Allah yakan hana kai ka samu dace da duk abinda alkhairi ne. Saboda ka tuba da komawa zuwa ga Allah. Yana daga cikin shiri da za ka yi a cikin kwanakin nan, shine tube kanka daga cikin laifuffuka. Waɗannan laifuffuka da su iya hana ka dacewa gaba ɗaya da alkhairan watan Ramadan. Shi duk lokacin da bawa yake so ya samu wani abu a wajen Allah, abinda Allah ke bukata abunsa, shi Allah ya ga da gaske kake yi. Wannan da gasken, wallahi in baka sa shi a cikin aikinka ba, Allah ba zai saurare ka ba. Duk abinda kake so abun Allah, abinda Allah ke bukata ya ga kai da gaske ne kake yi. A cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man sa'ala Allah ash-shahadata bi sidqin ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashi. Annabi yace duk wanda ya roki Allah shahada sai yace da gaske, da gaske yake yi yana neman shahada, ballaghahu Allah manazil ash-shuhada, Allah zai kai shi matsayin shahidai, wa in mata ala firashi, ko a gadonsa ya mutu akan shimfidansa a cikin gidansa. Me yasa za a shigar da shi cikin shahidai? Annabi yace saboda da gaske yake. Jama'a mun fahimta? Kaga wannan da gaskiyan ko sabon Allah malam da kaga mutanen mu mutun yace yayi ya dawo, yayi ya dawo, shi yana shi kansa na roƙon Allah yana so ya bar laifin. To amma ka san me yasa Allah baya shiga? Saboda he's not serious. Shi kansa ba da gaskiya yake ba. Wata alaka ce mummuna, misali tsakaninka da wacce har yanzu nan gobinta yana wayenka, ya za ka ce ma Allah kuma kana so ka bari? Ke ma kina so ku bari? Kun fahimci maganar ko ba ku fahimta? To da yawa mutanen mu sukan nemi taimakon Allah akan wani abu, amma saboda ba da gaske suke yi ba. Mun fahimta? Allah ba zai shiga cikin sha'aninsu ba. Idan wani mummunan aiki ne, duk abokan da ake aikin da su kuna tare, ya za ka ce ma Allah kana so ka bari? Idan ka tafi wajen zai turo mala'ika ya koro ka ne? Ku duba wannan mutumin, kun gane? Ku duba wannan mutumi da ya kashe mutane 99. Al-Imam al-Bukhari ya fidda hadisin, annabi ya bada labarin. To amma duk lokacin da ya yi kisan sai ya shiga tashin hankali da damuwa, kuma daga baya sai zo ya koma, sai ya tambayi wani bawan Allah mai ibada cewa ni ga irin ta'addancin da nake, na kashe mutane kaza da kaza, yanzu akwai tuba? Ya ce mishi kai laifin yayi girma babu tuba. Shi ma ya kashe shi. Still kuma da ya kashe shi ya je ya sake tambayan wani malami, kun ga kenan shi ma in yayi laifin yana damuwa. Malamin sai ya ce mishi ai ba a shiga tsakanin bawa da Allah. Yace amma matsalar da ka samu shine kana cakuɗe da abun da yake laifuffukanka, inda kake laifin a nan kake, abokanka da su kake, abu kaza da su kake, har yanzu baka tubu ba. Idan kana so ka tuba ka dace, akwai wani gari waje kaza da kaza, mutanen kirki ne bayin Allah, ka je ka shiga cikin su ka zauna, idan ka zauna ka bauta ma Allah tare da su, ya siffanta mishi komai, wannan bawan Allah sai je tattara kayansa ya kama hanya. Yanzu da gaske yana so ya bari ko ba da gaske ba? Kafin ya isa garin, annabi ya bada labarin mutuwa ta cin mishi. Karshen labari dai yanzu yana aljanna. Ka san me yasa? Saboda yanzu da gaske yake so ya bari. Jama'a kun fahimta? Kaga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da matan nan ta yunkura tana neman sa da alfasha, ai a gudu ya fita. To haka ake. To yanzu gudunka haka ne mana? Haka ake. Amma kuna tare har 11 dare, har 12 dare, ba haka Allah ya ce ba? Wastaqbal was lokacin da ta tinkari annabi Yusuf, ina fecewa yayi da gudu. To yanzu ya nuna ma Allah ai da gaske ba ya so. To haka ake. Allah sai ya shiga cikin abu. Jama'a muna fahimta? To wannan da gasken zamu zo mu yi bayani a kansa a tafsirin mu na Ramadan. Irin su fala ya alaman Allah alladhina sadaqu, zaka ga Allah yana magana masu gaskiya. To gaskiya shine in addini ne, in imani ne, ka da gaske kake. Jama'a mun fahimta? To ka shirya shiri kuma na gaskiya, kana so ka tuba, kana so ka tsira, kana bukatar ka dace, kana bukatar gafara, kana bukatar rahama, kana bukata ka dace da dukkan waɗannan alkhairai na Allah da ke cikin wannan wata. Yana daga cikin abin da ya kamata kowane musulmi ya yi tsayuwan daka wajen ganin ya daidaita a kai, shine abu na farko, shi azuminka. Ka tabbatar azumi mai kyau kake. da yawan mutanen mu sukan dauki azumi shine kawai mutum in yayi suhur bai ci abinci ba, bai sha ba, bai sadu da iyalinsa ba, yayi azumi, ana samun matsala. Shi azumi ana yin azumi ne na cin abinci da sha a kame, ana azumi na kamewa daga sha'awa, ana azumi na kame gaɓoɓi ne daga sabon Allah, na kame harshe daga munanan zantuttuka, dukansu abu ɗaya ne, azumi ɗaya ake yi. Kamewa daga cin wani abu ko shan wani abu, kamewa daga isan bukatar ka zuwa ga sha'awarka, kamewar gaɓoɓinka daga saba ma Allah, kamewan harshenka daga alfasha. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa rubba sa'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju. Annabi yace yo dewa mutane suna azumi amma iya sakamakon da suke samu na azumin yunwa kawai da suka sha, yunwa kawai. Me ya sakamakon azumin? Annabi yace yunwa. Yawwa, a wata riwaya rubba sa'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal-atash. Annabi yace waɗansu suna azumi amma fa iya sakamakon azumin, abinda suke samu a madadin azumin kishi da yunwa, ya wuni da yunwa, ya wuni da kishi. Annabi yace iya abinda ya samu na azumin su kenan. Ka san abin da yake faruwa? To wannan irin azumin wanda suke ganin kawai abinci da sha shine ke taba azumi. Kayi kokari kayi azumi irin azumin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ayi. Yanzu waɗannan da Annabi yace rubba sa'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-atash, Annabi yace waɗansu suna azumi amma abinda suke samu a azumin shine yunwa da kishi kawai da suka ji. Kana jin sun ci abinci da rana ne? Kana jin sun sha ruwa da rana ne? To kai ba za ka ji tsoron kar kai ma azuminka karfa irin wannan azumin ba ne? To da yawan mutanen mu sukan dauki azumi shine idan mutum bai ci komai ba ko bai sha komai ba, shikenan yayi azumi. To matsalar shine kar ya fada karkashin wannan hadisi. Ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Annabi yace man lam yada qawla zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Annabi yace man lam yada qawla zur, duk wanda ba zai bar qawla zur ba, man lam yada qawla zur, duk wanda ba zai bar shaci fadi ba in social media. Yanzu ba ku ana ta yaɗa na mutu ba? Haka ne? Gani nan kuma kakau? To haka ne, wani shi ma ya gani ya yaɗa, wani shi ma ya gani ya yaɗa. Shaidan zurke. Mallam ya da ƙaular zur, Annabi ya ce duk wanda bai bar ƙaular zur ba, ƙaular zur ƙarya ya shiga. Mallam ya da ƙaular zur, annamimanci ya shiga. Mallam ya da ƙaular zur, gulma ya shiga. Mallam ya da ƙaular zur, ashar ya shiga. Mallam ya da ƙaular zur, dukkan maganganu na batsa da alfasha sun shiga. Annabi ya ce mallam ya da ƙaular zur, duk wanda ba zai bar ƙaular zur ba, wal amala bihi, ko aiki da shi, shine a zo a kawo mai jita-jita ya hau kai, a kawo mishi magana wadda ba ta da tushe ya hau kai. Duk wanda ba zai bar ƙaular zur ba, wal amala bihi, ko aiki da shi, wal jahl, ko wauta da dabbanci. Annabi yace falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, to Allah bashi da bukatar wannan mutumin ya bar abincinsa da abin shansa. Ma'ana karfa ka dauki azumi baka ci ba baka sha ba, ka zo ka ce a biya ka, in dai har ba za ka bar ƙaular zur ba, in dai ba za ka bar aiki da shi ba, in dai ba za ka bar munanan ayyuka ba. Annabi yace to Allah ba shi da bukatan ka bar cin abincinka ko shan ruwanka. To da yawa ana samun matsala a nan, domin da yawan mutanenmu sukan ɗauka kawai rashin cin abinci da shan ruwa ko rashin kusantan iyali shike nuna azumi, shike nuna azumi. Waɗannan abubuwa da muka ambata ko ba su bata azumi ba shi ba, amma in suka rage mishi ƙarfi, suka rage mishi lada, ko suka tauye shi, ai ka cutu. Saboda ka azuminka, ka yi ƙoƙari ka yi azumi irin azumin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da shi. Yana daga cikin abun da ake so a shirya mishi, a mishi tanadi don ribatar Ramadan, shine kama Al-Qur'ani lokaci na musamman. Shi Al-Qur'ani best dinsa shine watan Ramadan. Duk yadda Qur'ani ya rasa lokaci a gunka, kar ya rasa a Ramadan. Rashin lokacin Qur'ani naka a Ramadana, wannan alama ce ta kaɗewa. Shi yasa ba gani da malamin musulunci suke in Ramadan ya zo sai a koma a taru akan Al-Qur'ani. Idan baka iya karatun Qur'ani ba, ka tsara makanka daga farkon Ramadan zuwa ƙarshen Ramadan, insha Allah za ka iya karanta Al-Qur'ani. Ka nemi wani makaranci, ka tsora makanka kafin Ramadan ya fita, za ka iya ɗaukan Al-Qur'ani ka karanta. Idan ka iya baka goge ba, to ka nemi wani makarantin Al-Qur'ani da ya san Qur'ani, ya dinga ma darasin Qur'ani a Ramadan. In ka iya kama Al-Qur'ani tsari, sau nawa za ka yi sauka a Ramadan? Me za ka dinga karantawa a kowace rana ko kowane bayan sallah? Sannan wani lokaci ne ka ware ma shi Al-Qur'ani? Tsari ake yi. Lokacin kai yara makaranta ka mishi tsarinsa, lokacin sauraron tafsirin Al-Qur'ani ka ware mishi lokacinsa, lokacin abu kaza, watan ya zama Ramadan ya shigo, ka samar da tsari. Kar ka yadda Ramadan ya zo ya same ka barkatai, ya zama kana da tsari da za ka amfani dukkan alkhairan da ke cikin watan Ramadan wadda ka isa zuwa gare shi. Saboda haka maganan Al-Qur'ani, maganan Al-Qur'ani. Duk Ramadan Allah kan turo mala'ika Jibril ya zo yayi darasin Qur'ani wa manzon Allah. A shekarar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam zai rasu, bayan sun gama darasin Qur'ani, sai mala'ika Jibril ya ce mishi a sake karo na biyu. Annabi ya ce ina jin za a yi na biyu, jikina ya ban Ramadan din karshe kenan. Ashe kenan kaga Al-Qur'ani ya kamata a ce na da lokaci na musamman a rayuwarka. Yana daga cikin abunda za ka mai tsari domin moran watan Ramadan, alkhairansa, albarkarsa, ka dace da dukkan alkhairan da ke cikinsa, shine kiyaye sallolin dare a watan Ramadan. Musamman kaga tarawihin nan, ka tsaya mishi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Duk wanda yayi qiyamul layli, yayi wannan sallan dare na watan Ramadan, Annabi yace an yafe mishi duk abin da ya gabata na laifuffukansa, ya kuma dace da alkhairi. Kai tsari, ka san wani ana raka'a hudu sai wuce fita, wani ana raka'a biyu sai ya wuce ya fita, wani ana raka'a kaza sai ya wuce ya fita, kuma ya je ta lallatsa wayarsa. Wayarka kamata tsari a Ramadan, kamata tsari a Ramadan. Amma in ka ce yadda yanzu kake mu'amala da waya, haka za ka yi mu'amala da waya a Ramadan, to za ka ɗaga kai ka samu an tafi. Haka ne. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man qama ma'al imami hatta yansarifa kataballahu lahu qiyam al-laila. Duk wanda ya bi liman sallan tarawihi har aka gama da shi, liman yayi sallama, yayi sallama, Annabi yace za a rubuta mai, Allah zai rubuta mishi daren duka yayi qiyam al-laili har al-fajr take to. to kasan wani zai ce ai zai je gida ne ya karasa sauran to idan ka tsaya aka karisa da liman annabi ya ce za a rubuta ma duk daren kai kaga koda ka je kai wanda kace za ka yi ai kaga nurun ala nur yanzu haka kawai ake muna gama karatu arma sai ce to a daidaita sau za a yi tarawihi kun ga an samu matsala wani abu ne da baka isa ka ce a hadu a yi shi ba sai a Ramadan to me yasa a Ramadan din kwanaki ne kidayayyu ba za ka tsaya a yi da kai ba me yasa ba za a yi da kai ba wanda in ya wuce limamin angonku ya isa hura loudspeaker ce ku zo a yi tarawihi ba sai yiwu ba kai amfani da damar ka kai amfani da damar ka dazu an ramai na tilawa nake wani bayani wa ƴan uwa kan wata aya a suratul tauba da annabi ya kira tafiya illatan suruhu zuwa ga tabuka Allah gani
wada'ala kalimatan ladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-ulya wa huwa al-hakim
Allah ya bu zuciyar mu akan alqur'ani wato in mutun ya samu inshirahu sadar game da alqur'ani to ya dace da dukkan alkhairi shi yasa da Allah ya ba mu annabi Musa dama ya roke shi qala sayyi rabbishrah li sadri Allah kamun inshirahu sadar manzon Allah Allah yace mishi alam nasharah laka sadrak Allah yace ba mun maka inshirahu sadar wato zaka dinga ganin kirki da keken ka san mutun zai ga tarawihin nan ya dan mishi wahala amma zai iya wuni a gona haka ne saboda wata sallah ce da za a yi a minti 30 ta fi damunsa akan wuni a gonarsa kuma gonan babu tabbas wannan kuma da tabbas to haka ne saboda zaka mutum ya shiga wata wahala da ba tabbas bai ganin wahala amma lokacin da da'a aka ce yayi da'a sai yaga abun ya mishi to karka samu kanka a cikin masu gudu wa sallan tarawihi ko tahajjud ka tsaya kai in ya wuce ya wuce sai kuma mai nisan kwana yana daga cikin abinda zaka shiryawa Ramadan a kansa domin ribatan alkhairin dake cikin watan Ramadan shine ciyarwa a watan Ramadan ciyarwa kai kokari ka zam cikin masu bada gudumawa wajen ciyar da bayin Allah a watan Ramadan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man fattara sa'iman duk wanda ya bude bakin mai azumi ya shirya ma wani mai azumi abincin bude baki kana lahu mislu ajri ghayra annahu la yanqus min ajri sa'im shay'a annabi yace yana da kwatankwacin ladan mai azumin da aka ma bude bakin kun gane ba kuma tare da ladan shi mai azumin ya tawaya da komai ba wato inda zaka shirya abincin bude baki wa mutum uku ka shirya bude baki wa mutum uku waɗannan mutane uku idan ka musu bude baki duk abinda Allah ya ba su a ranan na azumin su annabi yace kai ma Allah zai baka sanadiyan abincinka da suka ci annabi yace kuma ba nasu ladan za a rage a baka ba a nasu cikakke karamci ne irin na Allah kai ma zai baka saboda ka misali inda za ka yi bude baki ma wani sai aka samu a ranan misali lada 1000 aka bashi a azumin sa yau complete to kai ma Allah zai baka lada 1000 na shirya mishi bude baki jama'a mun fahimta kaga idan ka ma mutum uku kaga ka sha kwani sannan abinda ke cikin bude baki na alkhairi zaka iya ma mutum bude baki ka samu lada a azumin sa irin wanda kai anaka baka samu kaman sa ba yawa arma saboda ka zaka iya kama wani mutumin kirkin da kai kasan ya fi kada in ya dau azumin kamin mene daga karatun alqur'ani sai ambaton Allah sai ayyukan alkhairi wanda kai kame wanka da nagartarka bata kai tashi ba wata il inda za ku kai azumin a ce ka samu 1000 shi wata il yana da 1500 ko 2000 kun gane to in ka mai bude baki za a baka kwatankwacin abinda aka bashi kaga kai akan azumin san ka samu abinda kai akan azumin ka ma baka samu ba to kaga idan zaka iya bude baki wa mutum 30 ka ba kai ka tashi da guda 30 din saboda kar kai kasa a guiwa kuma da yawa aikin alkhairi kan su ce wa mutanen mu sai su dauka sai masu kudi ne da su yi a'a kai iya abinda kai ma da ka iya ka sai yanzu duk bayanin nan da ake wani yana ta lissafin gunda zai je ya dinga shan ruwa waje mai kyau haka ne shi bai tunanin shi me zai yi wani ya mora shi lissafi yake ina ne gun shan ruwa mai kyau jama'a mun fahimta saboda haka kai ma kai abin da za ka iya yana daga cikin aya tana daga cikin ayoyin alqur'ani da kusan kowane musulmi ya haddace amma kaso mafi yawa kuma ba su fahimce ta ba shine in tansurullaha yansurku ai ka ji kowa ma duya karasa in tansurullaha yans shi Allah yana cewa ka taimaki addini ya taimake ka to mutanen mu kuma suna jira ne Allah ya taimake su tukunna su taimake addini shi Allah abinda ke hannunkan duk kashi kai aiki da shi ya gani kai kuma kana jira yanzu sai ka samu kaza saboda haka zaka je ka samu anguwa an yanka fili an share komai an yanka filaye kowa ya zo ya gina gidansa a anguwa sai a ware wani masallaci 40 by 40 shi kuma sai a yi committee a dinga yawo a gari ana neman kudin da za a gina masallacin amma kowa ya gina gidansa haka ne ko ba haka ba haka ne kowa ya gina gidansa wannan masallacin ne da girmansa bai wuce falon daya a anguwan ba to wannan masallacin shi committee da amishi an dinga bin kan gidajen mutane da takardu ana ce musu masallacin anguwan mu za a gyara kai yanzu baka ji kunya ba anguwanku wani yazo daga wani guye muku masallacin anguwanku ku ba musulmai bane haka ne to haka ne in abu ya shafi addini to nan kowa jira yake lissafin sa daban to Allah cewa kai aiki ya taimake ka in tansurullaha yansurkum in kun taimaki Allah ma'ana kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku to kai kokari juhudul muqil kai kokari duk kashin abun da kake da shi kai ma kai aiki domin ribatan abun da ya sawwaka maka na alkhairan da ke cikin wannan wata na Ramadan yana daga cikin abinda ake shirya mishi a tsara mishi domin ribatan alkhairan da ke cikin watan Ramadan shine addu'a. I wata ne na amsa addu'a. Wata ne na amsa addu'a. Roƙon Allah. Kayin kanati, kanati wajen roƙon Allah. Yana daga cikin mafi girman abinda za ka nace wajen roƙon Allah shine aljanna. Ka nemi tsari daga wuta kanaci wajen roƙon Allah ya shirye ka kanaci wajen roƙon Allah ya shirye ka kanaci wajen roƙon Allah ya shirye maka da ƴaƴanka da dukkan wanda ya sawwaka addu'ar ka ta je kansa eh akwai wani bawan Allah da muka haɗu da shi muna tare da su Malam Mahmud mun tsaya mun yi tafiya ne mun tsaya za mu yi wani abu sai ya hango ni sai ya zo muka gaisa malam lafiya lafiya yi ta faɗan alkhairi sai nace to ku yi ta mun addu'a Allah ya shirye ni yace kai din shi a lissafin sa ni irin na sha kwanan nan to da na ga zai faro min aiki sai na ce mishi ai annabi ma yana roƙon shiriya shi a lissafin sa na ce ku yi ta mun addu'a Allah ya shirye ni ya ce kai din to haka ne man sagir da gaske ne da wannan yasa malamai suka rasa addu'ar jama'a kowa yana so malami ya mai addu'a amma shi yana ganin malam bai da wata bukatar addu'a kuma bukatar da yake da ita na addu'a ta fi bukatar ka domin shi hulɗa yake da shiriyar al'umma jama'a mun fahimta masu karantaswa masu da'awa suna bukatar addu'a fiye da tsammanin ka domin duk inda tuntube ya zo to masifa ce masifa ce jama'a mun fahimta to roƙon Allah shiriya kanati roƙon Allah ya shirye ka addu'a game da zaman lafiya a duniya da lahira addu'a wa ƙasa kunati wajen addu'a ma ƙasar nan da sauran ƙasashen musulmai baki ɗaya al'amarin mutanen nan wallahi sai mun kai kokumbaran mu wajen Allah ku dage da yi wa ƙasan addu'a addu'a wa shuwagabanni ku yi ta musu addu'a Allah ya shirye su ya daidaita al'amuransu addu'a ma ƴaƴa addu'a ma iyaye addu'a wa malamai addu'a ma kowane irin al'amari duka irin dukkan jami'an tsaro da kuke da su ku roƙa musu Allah dace da daidaitan al'amura saboda ka watan Ramadan wata ne na addu'a da roƙon Allah saboda ka mu dage mu baza komar mu kuma mu yi ta sa junan mu a cikin addu'a annabi yace duk wanda ya ma dan uwansa addu'a a bayan idon sa to Allah zai amsa wato yi ma dan uwanka addu'a a bayan ido sababi ne na Allah ya amsa mishi bayan kai addu'an annabi yace kai ma Allah zai wakilta mala'ika yace kana da kwatankwacin abin da ka roƙa mishi Allah ya sa mu dace Allah kuma ya riskar da mu Ramadan cikin alkhairi Allah ya taimake mu ya bamu karfin gwiwa yin abin da ya dace Allah kuma ya karba mana ya datar da mu da alkhairan duniya da lahira insha Allah yau za mu yi hoto to kuma sai abin da ya shafi watan darussan mu na cikin watan Ramadan kamar yadda aka sani insha Allah a cikin waɗannan kwanaki muke sa rai na bude sabon masallacinmu insha Allah za mu gabatar da tafsirin alqur'ani a cikin masallacin to amma kamar yadda muka ambata a bayanin mu na baya zai yi wuya a ce a wannan ranan za mu bude masallacin to amma dai ana aiki tukuru a yanzu haka so insha Allah kafin shigan watan Ramadan insha Allah za mu sanar da jama'a abin da ya shafi bude masallacin in Allah ya yarda abu na biyu shine za mu gabatar da tafsiri kashi biyu bana saboda ga darasinmu tafsirinmu na S19 ko to ga kuma darasin wannan sabon masallacinmu insha Allah to darasin tafsirin alqur'ani da za mu yi na S19 za mu mai da shi ne bayan sallan asubahi sannan sabon masallacinmu kuma za mu gabatar da tafsiri ne bayan sallan la'asar daga karfe 4 da rabi zuwa karfe 5 kamar yadda muke yi sauran shekaru da suka wuce a baya saboda ka darasinmu na tafsirin Ramadan na S19 ya koma bayan asubahi na sabon masallaci kuma za mu dinga yin sa karfe 4 da rabi bayan sallar la'asar insha Allah haka nan galibin darussan da muke gabatarwa na Ramadan irin tafsirin mata da darussa na ilimi da ake gabatarwa a Ramadan duka za a gabatar da su ne a nan sabon masallaci tare da 'yan uwa da muke gabatar da dukkan darussan da suka shafi watan Ramadan so dukkan sauran abubuwa kuma da za su taso insha Allah za mu sanar da su kafin shiga watan Ramadan insha Allah muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan alkhairansa Allah ya ƙara mana lafiya da imani Allah ya ƙara mana rayuwarmu da kuma zuriyarmu albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Amen.